Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata, kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Ruqayyah Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. Sunana Ruqayyah Basha. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan wato abin da ya shafi kwazaba daga uwar miji zuwa wajen matan danta. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama. Miji mai bakwar mu a yau za ta girka mana. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu.
Matar da nake son da mun yi aure ne zan miki tarancas.
To madalla. To kamar da yanda muka yi a makon da ya gabata, bakin namu sun hada da Malam Jamilu Maska, Malama Ummu Salma da kuma Malama Habiba. To ma sauraron mu zamu dora ne kan tambayar da nayi wa Malam Jamilu, na shin wasu irin hanyoyi ko matakai ya kamata a bi domin samun maslaha tsakanin uwar miji da kuma matan danta.
To a Malam Jamilu, in na dawo gefenka kaji abin da ƴan uwa mata suka faɗa, wani lokaci akan samu irin wannan matsalan ma yana faruwa ne daga wajen namiji. Akwai mazan da zaka ga kwata-kwata basu nuna ma matayensu a gida yanda za su wato mutunta iyayensu ba. Akwai mazan da suke da wannan ɗabi'an wanda kai baka mutunta mahaifiyarka ba, to ya kake tunani kuwa matarka za ta mutunta mahaifiyarka? Akwai wanda kuma zaka ga yana iya kokarin shi ya nuna, ya nusar da matar shi cewa fa mahaifiyar shi ta fi muhimmanci akan kowa a duniya har da ita. To amma kuma har da hakan ma zaka ga ba a samun abin da ake so. To shin a matsayinka na ɗan namiji da watakila ko ka taba fuskantar haka ko kana fuskanta ko kuma ka taba jin labari, shin bayan bayanin da ƴan uwa mata anan suka faɗa, wani irin hanya, wani irin matakai kake ga ya kamata a bi domin a samu masalan irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta?
To irin wannan matsaloli kin ga shi yasa auratayya aka wajabta bincike ma. Ana son idan zaki auri mutum ayi bincike, musamman mace ƴan uwanta ke yin bincike a madadinta, shi kuma namiji kai shi da kanshi ma yakan yi bincike abin da ya kamata. Irin yanayi irin wannan zaki duba wani irin miji ne zaki aura, tun daga lokacin samantaka ko in ce courtship din da kuke yi, zaki iya fahimtan yaya ya dauki ma mahaifiyar shi. So duk wanda ya zama cewa baya daraja da mahaifiyar shi, so ke ma ba za ki tsira ba, dan ke ma wata rana abin zai iya dawowa a kanki. Wata kila wani abin moriya ne da kike tattare da shi a wannan lokacin yasa yake baki wannan girmamawa ko wannan soyayya, amma in tafiya tayi tafiya la shakka duk wanda baya girmama mahaifiyar shi to bashi da tarbiyya. To wanda kuma bashi da tarbiyya dama tunda mahaifiyar shi ma bai abin nan ba, kai ma zaki samu matsala. So da mugun rawa gwamnati kin tashi ta Hausawa, so gwamnati a ce abin nan in kika bari don Allah to Allah zai musaya miki da wani wanda ya fi shi, ba roshin bane kije ki shiga aure ai ta fama da matsaloli sikicin ya wata hatta koma ga Allah wallahi wata matsalan ba ta karewa, sai dai kawai tayi ta hakuri kawai zuri'ar da ta samu kila ƴaƴan su zama sanyin idanta daga baya. Sannan kuma shi bangaren namiji dole ne kasancewa wannan abubuwa amana ne, shi yasa dama ya zama cewa duk abin da zaka shiga ka shiga da ilimin shi. Wani namijin ba wai yana jin daɗin abin da ke faruwa ba ne, a'a ya jahilci auren, ya jahilci haƙoƙin mace, haƙoƙin uwan miji. Shi yasa ya zama cewa da yawa abin da malamai suke magana matsalolin aure da yawa an jahilci abin ne. Akwai malamin da ke magana ma akan cewa akwai littafi na abin da ya shafi auratayya a addinance, wanda akalla littafin nan ya zama cewa ka sauke shi kafin ma kai maganan cewa za ka yi aure. Saboda menene? Idan ba haka ba wallahi kwaba za a rika samu, saboda aure kamar institution ne, wani wata makaranta ce mai zaman kanta. Wallahi duk san ka kai adalcin, in baka san yadda za ka yi adalcin ba at the end of the day za a samu barna ne. To wannan ilimin yana da mahimmanci both from mace da namiji, amma ba kaman namiji, saboda shi ne yake daukan gabaran, hatta ita uwa ita tana sama da shi, amma kuma shi ne yake daukan gabaran controlling abubuwan da suka shafi gidan shi. Hatta mahaifiya a wurin danta, shi yasa aka halatta da ma yana bada auren mahaifiyar shi, saboda shi namiji matsayin shugaba yake, ko ba haka bane? So gaskiya jahilci yana taka rawa sosai wajen irin wannan al'amari. Sai kuma daga baya akwai nau'in son zuciya da ke shigowa wurin namiji, maybe yana ganin ita matar shi akwai abubuwa da yake ganin yana mora a wannan a duniyance, wanda matar shi wanda mahaifiyar shi baya samu, ya mance cewa lahiranka yana karkashinta, wanda idan ka mori wannan to kuma akwai wani rayuwarta daban wanda zaka iya fuskantar matsala. So in a nutshell, jin tsoron Allah bangaro duka, bangaren mahaifiya, bangaren shida, bangaren ita mata, kowa ya ji tsoron Allah ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi.
To in na dawo kanki malama Habiba, kin ji abin da dan uwa Malam Jamil ya faɗa, ana ta cewa ana ta ganin laifin matan da to ita uwar miji fa, ita ma uwar miji tana da nata, kar ya zama kaman ita ƴar ita ce kadai take da laifi. Wani lokaci akan samu ya ba ta da matsala, ba ta da laifi, amma uwar miji take da wannan laifin. To su kuma uwar miji me za iya ce musu?
Assalamu alaikum rahmatullah. Gaskiya akwai iyayen miji irin wayannan, akwai su da yawa, su koyo ba su kaunan ƴaƴan wasu sai dai nasu. Halili ne gaskiya, halili ne, sai dai mu gyara. Ba wai yaran kadai suke ba, akwai wanda ba su kaunan ƴaƴan wasu komai, a ce ka tattare ka, ka nainaye, ka mai mai asiri, ba yanda iyayen miji ba sa faɗa. Kuma wasu iyayen miji ma in ba za ki je ki ce namiji ya miki laifi ba, to kin mu ƴaƴan su asiri ne. Tabbas in dai ba za ki kai ƙara ba, to a haka kike. Gaskiya saboda haka su ma iyayen miji su gyara, su ma ƴaƴan su gyara. Gaskiya sai an tattara an gyara, Allah ya ƙara mana jagora baki daya, amma duka abun ba daɗi gaskiya.
To malama Ummu Salama, in na dawo kanki, kin ji abin da malama Habiba ta faɗa akan cewa uwar miji tana da nata matsalar, matan da tana da nata matsalar, miji ma yana da nashi matsalar. Amma wani lokaci za ki ga mata tana son mijinta, son da take ma mijinta zai shafi mahaifiyar shi, ki ga ita ma mahaifiyar tana son matan danta saboda son da take ma danta, sai a samu zaman lafiya. Amma kuma fa akwai wanda aka baro a baya, wato ƴan uwan miji, wanda kuma za ki ga uwa lafiya lau, mata lafiya lau, miji lafiya lau, amma su kuma ba san wannan zaman lafiyan da ake samu, su kuma me za a ce musu?
Ji tsoron Allah da farko kenan, ji tsoron Allah, su sani su ma wani gidan za su tafi. Kin ga musamman a ce yana da kanne ƴan mata, su ne diga kayan, saboda ko uwa bata sa miki ido ba, to su ba su sa miki ido. Yau idan tirman a tamfe su yayi kawo miki, sun zama kishiyoyinki ba. Yaya mu baka sai mana ba, yaya na ga kaza a gida, yaya kaza, yaya kaza, to idan bai yi musu ba, to gabaki ɗaya za a dawo kuma kanta ne tsangwama, sai a koma ana zuga uwar. Ya kamar misali, sun je gidan, sun ga abu kaza, suna gani za a zo a bada labari. Ko kuma a ce, ai, a tamfar da wancan ta daura, ai, dubu kaza ce. Umma ya sharban da yayi miki dinki. Umma ya sharban da yayi sai miki abu kaza. To mun je mun gani a dakin matan shi. Umma kina zaune a nan. Ke kin ga katan tibin da yayi sai ma wance?
Sai
su ta hada gurmi. Sai su ta hada gurmi, shi mijitin yana zuwa ana dan amsa mishi gaisuwa sai ya koma ana dan dakilewa. Ita ko in ta zo mata aka yi gaisa yanda aka saba yi mata sai ba za a mata ba. Sai a tashi a bar gurin inda take. Sai ki ga wata ba za ta fitar da maganan ba. Sai dai a canza mata fuska gabaki daya. Ana anya antuwanci ba a san take mai yaye wane ba. Saboda wallahi tallahi wasu in har ba za ki je ki ce wane yayi min abu kaza ba to kin mallake miji ne wallahi ni ga nauce ba jiyau ba an fusan ai ta kai kara ai ciki ta kai kara ki ta kai kara kuma yau ko da a ce abin nan ba wai mijin ne ya yi miki ba ina kina nema kina samu ko kina fita kina aiki ki siya abu ki danta a jikinki ko ki saka a cikin dakinki ko ki siya muwa yaran da kika haifa to wallahi shi kanshi wani a wurin ɗan uwan miji da uwan mijin shi kanshi wani abun bala'i ne saboda za a ganin ai ya tattare gabaki daya ya koma kanku ku ka dai yake yi dimtamuwa su baya yi musu gaskiya ina kira ga kannan miji ni kaina kanwan miji ce to ina kira ga mu ina ja mana kunni akan cewon mu ji tsoron Allah kada abin da wam yake wa matar shi ta tsole mana idanu mu roki Allah mu ma Allah ya bamu wanda zai yi mana ba wai mu tasa ita matar tashi a gaba ba irin wannan shi yake haifar da gaba a taso ƴaƴa kiga dan wannan da dan wannan uwa eh uba daya amma kamar su kashe junan su babu jituwa kwata-kwata wani abin yana bakanta min rai a rayuwata da fatan Allah ya sa mu dace
to Allahumma amin mallam Jamilu kaji abinda wato malama Ummu Salma ta fada game da abin da ya shafi wato kannan miji wanda kuma hakan akwai mutane da dama da suke mata da dama da suke fuskantar wannan matsalar ita uwar mijin ba ta da damuwa matar ma ba ta da damuwa har wa yau shi ma mijin bai da damuwa amma kannan shi suke da damuwa to baka ganin cewa shi ma kuma yana taka wani rawa wajen ganin cewa kannan shi sun kawo rashin zaman lafiya a cikin gidan shi sakamakon cewa killa baya sauke hakki ta gefen mahaifiyarsu wanda kuma hakan ke tunzura su wasu kuma zaka ga koda yana saukewa ma kawai saboda kar a samu zaman lafiya suke irin waɗannan abubuwa
wato irin wannan yanayi da ake samu miji yana da nauyi da ke yara taya a kan shi da ya kamata ya sauke na abin da ya shafi kannan shi ko ma har yayyan ma ba dole sai kanne kawai ba ko kuma dangin miji generally tunda irin wannan matsalar da ake samu ba dole sai immediate kannan shi ba hatta ƴan uwan shi suna iya taka rawa wajen haifar da rashin zaman lafiya tsakanin mahaifiyar shi da kuma matar shi so irin wannan mataki na farko ya kamata ka taka musu birki a matsayinka na miji ka zauna da kannanka ka nuna musu wannan mata ta ce kuma duk wani abu da ya shafi kyautatawa duk wani abu da ya shafi nuna soyayya da sauransu wajibi ne shari'a ta dora min in aiwatar haka kuma mahaifiyata akwai abubuwa su ma da shari'a ta dora min dole ne zan sauke idan kuka ga wani matsala ku zo ku same ni kan wanda ya je ya sami mahaifiyata ko wani ya kai mata wani gulma ko wani bayani da zai kawo tashin hankali tsakanina da mahaifiyata a zo a same ni idan ban dauki mataki bane kuna iya yin abin da kuke so so wannan mataki ne na farko da ya kamata shi miji ya dauka a game da abin da ya shafi kannan shi na biyu kuma ita mahaifiyar akwai abubuwan da bai kamata ka boye wa mahaifiyarka ba da ya danganci iyalinka akwai abubuwan kuma da zaka boye kamar abin da misalin da ta bada na TV da sauransu a siyasance su mata ana tafiya da su ne a siyasa mahaifiyarka a siyasance akwai irin abubuwan da za ka ɗauka na mataki wanda koda an kawo zugan ba zai yi aiki ba kin fahimta ai kana dan kyautata mata kana dan suna ta wasu abubuwa haka ai na sai ba ma wanci abin nan saboda kaza 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 ka dan kawo wani abu na cover up wani lokacin an yadda ma kai ƙarya ma domin samar da zaman lafiya ina fata mun fahimta ka je tun kafin ka san in har ka san akwai wani matsala da zai iya biyowa bayan da ɗan uwanka, to kai kokari kai riga kafi wurin mahaifiyarka, ka je ka same ta, kai mata kyautatawa, ka bata baki, ka bata abin nan, to ko abin yazo ba zai yi kaifi yadda ya kamata ba. Idan aka zo maka da magana, ka bincika a matsayinki na uwa, aka kawo miki magana, ki kirawo danki, in ma abin ya kama sai kin yi magana, kila abin ya bata miki rai, kira danki mana, kila akwai bayanin da zai miki ya kubutar da kanshi, kila yana da dalilin da yasa yayi wannan abin. Mace takan canza miji, idan miji yana son mace sosai yana mata biyayya, ko ba haka bane? A wannan abu ya kamata a ce mama ita ma ayi mata kaza, ko kuma mama shin kaji ka gaida mama, shin sallan nan meye kai wa mama kuwa? Kin fahimta? Ai ita ma kin ga ta jawo wa kanta zaman lafiya, kuma ai believe irin wannan abubuwan zai je ma ya ba mahaifiyar labari, ya ce ai wance ga abin da tace, wani abun ma ta kan saya ta ce ka kai wa mama, wani abun shi da kanshi ya kan saya ma ya ce wance ta ce in baki, domin me? Domin samar da zaman lafiya.
Ma sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora.
Kadan na harzuka kaunar ki ke sa mai haka,
dole in tafa maka a cikin mazaka dautaka,
hasashe na ya gwada wata rana ke zan kai daka,
godiya zan yi maka a gida na aure zani, tarantas tarantas tarantas.
To haka yake masu sauraro, yanzu kuma za mu dawo fagen waƙe-waƙe, inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaƙi wanda kuma yawancin mawaƙan nan dai an san su ne da waƙe-waƙen soyayya, ko na biki, ko na suna, ko na sarauta, ko na siyasa. To amma baƙon namu na yau shi kam yayi fice ne wajen yin waƙe-waƙen gargajiya, amma aka ce waƙa a bakin mai shi yafi daɗi. To ya sunan baƙon namu na yau?
To assalamu alaikum, sunana Sabon Oji, kamar yadda kuka sani, mai waƙar Balarabe da Balaraba, mai kuma waƙar Kwash-kwash, mai kuma waƙar mai zagin ƙara zagin kawo, ni ma ina tare da ku. To assalamu alaikum.
To sannu da zuwa.
Yawwa sannu dai.
To wane ne Sabon Oji?
To shi dai Sabon Oji, kamar yadda na faɗa miki, sunana Yahaya Dauda Baldi asali, amma Sabon Oji na samo shi ne daga Haruna Oji, saboda ina yin concept ɗin shi ne, shine Allan Kwaikwayona. So ina duk wanda zai kalli waka ta video na zai gani da gurmina, tunda waka Balaraba shi yace a Kano State a yi shi a hade da gandun sarki, ni kuma nace a Kano State da aka yi ne a kwana hudu can yan kwalla, Balarabe na Balaraba sannu Balaraba sai wata rana. So na samu Sabon Oji ne daga cikin Haruna Oji, tunda shi tsoho ne ya rasu, me kun a zuwa ce ya Oji kai tsaye, aka ce to ya Sabon Oji. Wannan shi ne a nan na samu Sabon Oji.
To me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka?
Eto wakar concept din shi, ko kuma waka gabaki da
wakar gabaɗaya?
So ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidanmu, ina kuma dan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin. So amma da na tashi na fara waka, ba wai na fara da rate irin na Haruna Ojin bane, sai da na fara waka. So daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya, a makaranta ya wado zai ce yana so ya likita, yana so ya kaza, amma ni da macen na ce ina so in zama waƙi, kuma na zama alhamdulillah.
To wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka?
To gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi. Abu na farko na jajirce, na yi haƙuri, sannan kuma na maida hankali akan aikina, sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba, domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikin sa, domin duk abin da zaka yi wani baya su. So ni na tashi ne da gaske, kuma na nemi addu'a iyayena da ƴan uwana, tun ba a so har aka dawo ana so, tunda mahaifina bai da rai, dan da yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye, tunda yana da interest akan abin. So wannan shine.
To bayan nan a matsayinka na mawaki, wani irin waƙoƙi kake rerawa?
To ni ina ba irin waƙar da bana yi, tunda da wannan sallan nawa ina waƙar soyayya, kamar baby ki mini kosh kosh, ni ma miki kosh kosh, zaka ga waƙar soyayya ne. Akwai faka faka, akwai kuma ku faɗa wa mutane mai haƙuri, ita kuma mai haƙuri zaki ga wa'azi ne. Akwai kuma labari, ina ƴan Maiduguri, mutanen Maiduguri, akwai wakan biki, akwai wakan siyasa, duk wakan da kawai in tazo mun zanyi zanyi,
To amma me yasa kai kake saka gargajiya a cikin naka wakar?
Saboda ni ina da kishin yare na, baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka. Haruna Waje shekara sa wajen 70 da yin wannan harkar. Shekara sa wajen 20 da wani abu da mutuwa. Amma manta da yanayin abun, amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne. Kuma duk mawakanmu na Najeriya, Indiya Hausa kake, babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'ada. To ni kuma na dauko al'adar da ni saboda ni ina san al'ada ta gaskiya sosai da sosai. Ina san yare na sosai.
To ya kake gudanar da wannan harka naka na waƙe waƙe?
Gaskiya wahala nake sha, ina shan wahala. Inda sai an yi gurmi, an zo ai kiɗa, an zo ai abu kamar a satina ko ta ka oje ta tabara. Allah sarki tan tabara. So ni da nazo zan yi waƙar, ni ban taɓa waƙa mai halata ba. Yanzu haka yau za an gama waƙar, yau za a ƙara taɓa ta. Ina shan wahala gaskiya, akwai wahala dai wannan aikin gaskiya. Akwai wahala.
To daga wani shekara ka fara wannan waƙar?
Ita ta gurmi ko kuma waƙa gaba
ɗaya? Waƙa gaba ɗaya.
2008 na faruwa.
To daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai?
Wallahi ban da masaniya, akwai yawa. Ban da masaniya yadda zan ce ga iya adadin waƙoƙin ne, suna da yawa gaskiya.
Ko akwai abin da yake sa ka ka ji kawai haka kurin kana zaune ka yi waƙa, ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waƙa?
Eh, ina da nishadi, akwai lokutan nishadi na gaskiya. Musamman ma idan aka yi dariyar mugunta, na zo aka yi fira, aka yi wasa da dariya da ni, aka yi dariyar mugunta, so na kan ji zan yi waƙa. Haka in aka ɓata min rai, na kan san waƙa. Musamman wani mun wani abu da aka ce min wani ya zage ka, kuma ba zan mai magana ba. Ni ba na magana in ka zage ni. Amma tabbas in ka bari na samu gurmi, aka buga min gurmi, to zan yi abin da nake so.
To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waƙa na gurmi.
To shi kenan. Baby kimi ne kosh kosh, ni ma in miki kosh kosh. Baby kimi ne kwashe kwashe kwashe, ni ma in miki kwashe kwashe.
Baby kimi ne kwashe kwashe kwashe, ni ma in miki kwashe kwashe.
Eh baby kai mini kwashe kwashe, ni ma in maka kwashe kwashe. Baby kai mini kwashe kwashe kwashe, ni ma in maka kwashe kwashe.
Ni na samu gudata ta kere ni kamata, idan ta zamu mata ta na bata ta dara ga mata, zan mata dukkan
to haka yake wasu sauraro. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakonmu a yau, wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood, inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To bayan wannan waka na kwash-kwash, wasu irin waƙoƙi kuma kai, ko kuma in ce wannan waka na kwash-kwash, tunda ka ce kai in aka yi hirama ko tagulma ka kan yi waka, me yasa kai wannan waka na kwash-kwash?
Wakar kwash-kwash na yi ta ne ina cikin nishadi, saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma, na samu farin ciki dai a ranar gaskiya, saboda ina cikin nishadi. Ta kuma kamar Balaraba na faɗa miki, wannan damu na akai da in juya ta, saboda asalin wakar Balaraba ta Haruna Waje ce. In ki ga dauko suke rera zaki ko san shi ride ne, amma labarin sa ba iri ɗaya bane. So wannan shine.
To karira mana wannan wakar mana miji.
Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana, sabon oji mai waka sai ki dangana sai na dawo.
Wannan dai ba waƙar Haruna Oji ba ne, amma kuma waƙar Sabon Oji ne. To Sabon Oji, wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waƙa?
To alhamdulillah, duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya. Alhamdulillah, ko yanzu na faɗa mutu. Da farko a cikin waƙa kin san ana cewa na samu kaza. So in zan sai na samu kaza, na samu abubuwa da yawa. Tunda ni na wakilci Najeriya, na wakilci ƙasar Hausa a 2023 last year, wanda ni gaban Turawa na je na yi performance da gurmi da komai, wanda a matasa sa'ani na mai age ina, ina tunanin ba a samu wani wanda ya ba. So na ji kabarin manzon Allah, na ji ƙasashe da yawa, ina da iyali na matana, ina da abubuwa, su da ake da sauransu sannan uwa uba tarihin da na bari. Kin san wannan tarihi? Yanzu idan na bar masana'antar tunda aka kirkire masana'antar nan ba a samu wanda ya zo da wannan salon ba. To yanzu idan kuma har yau kuma idan na faɗa na mutu duk wanda zai zo a ce irin na sabon oje ko da ni ma Haruna oje na gada. Yau in ka dauko gurbi ka zo aka ji ka dawo kaza a ce layin sabon oje. To wannan ita ce babban nasara. Na buɗe kaina na zo na kafa tarihin da ko a so ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiyata ba zai manta da ni ba. Duk wanda zai dauko gurbi nan da ya kara 30 a wannan masana'antar za a ce sabon oje ya yi irin shi. So wannan ne shine guri na Allah.
Yanzu kuma muka dawo gefen kwalama muna tare da babban bakonmu inda a yau za mu tabo abin da ya shafi wato nau'ikan kalan kunu da ake da shi. Kamar yadda dai a war gida a gida ta sani ta san cewa akwai nau'ikan kunu kala-kala, akwai kunun zaki, akwai kunun aya, akwai kunun gyada, akwai kunun shinkafa, akwai kunun tsamiya, akwai ma har kunun acca da ma kunun garin samambita da dai sauran nau'ikan kunun da muka sani. To amma kuma ba mu san wani kalan nau'in kunu wato bakuwar mu a yau sa ta yi mana ba, amma kafin mu je nan bakuwar mu a yau ya sunanki.
Sunana Malama Madina Ahmad Mukhtar Lawi.
To Malama Madina, gashi dai kin ga yanda na jira miki nau'ikan kunun da muke da shi, kamar wani irin nau'in kunu zaki mana a yau?
Eto za mu yi kunun shinkafa yau, kunun shinkafa da gyada shi za mu yi yau insha Allah.
To kaman yanzu idan mutum zai yi wannan nau'in kunun da me yake bukata?
Gaskiya muna bukatan farar shinkafa wanda aka fi amfani da shi wajen yin tuwon shinkafa, muna bukatar gyada dan kadan haka, kadan mishi suya kadan saboda dan baki kamshi mai kyau
sosai.
Yawara muna bukatan tamarind a Hausance dai ana kiran shi tsamiya.
Eh, tsamiya
ke. Yawara muna bukatan tsamiya saboda kana so ka samu wannan savory taste din a baki.
Dan tsamu-tsamu.
Yawara. So I think abinda muke bukata kenan a yin kunun.
To bayan waɗannan abubuwan da kika zayyano, dai me abu na farko da uwar gida ya kamata ta yi in ta samu waɗannan abubuwan da za ta gabatar da kunun nata?
Ishu da farko za ta wanke shinkafanta. In ta wanke shinkafa ta tabbatar ta cire duka wasu datti da kasan da yake cikin shinkafan sai ta dan jika shi. In ta jika shi saboda ifta a inji da kyau kuma ya markaɗu da kyau. So idan ta wanke ta jika sai ta soya dan gyadan ta kadan hakan nan. Idan ta soya sai ta hada da gyadan nan da shinkafa sai ta kai a markada mata. In kuma tana so ta ji dan kamshi kamshi da ta iya sa ginger, yawara ta iya sa citta a ciki da dan kanumfari kadan kar ya wuce irin kwaya biyu zuwa uku dan gadi yakan sa shi baki. So kar dan kar ya ma sa shi baki gun mata ma ta sa ko kwara biyu hakan nan zai isa.
Haka
sai ta kai a markade mata. In ta kai aka markade mata ta zo ta samu sif wato abin tata kenan. Sai ta tashi ta tatsi. In ta tatsi a lokacin
za ta sa ruwa a cikin wannan kullun?
A'a ba za ta, dole za ta sa ruwa a ciki amma kadan. Sai ta sa sai ta dan tace shi. In ta tace shi sai ta sa a cikin tukunya ta dora akan wuta. In ta dora akan wuta sai ta samu egg whisks abinda za ta dinga juyawa
me kenan. Okay, chokali da za ta
dinga juyawa, yawara da za ta iya juyawa. Da in ta bar shi zai iya zuba
eh kumfaya ta so ya
zuba. So gudun wannan ba za ta yi nisa da inda zake ba, sai ta juye shi a gurin ta dan bar shi a gurin ya dan fara nuna zai yi kauri da kanshi. In ya dan fara kauri ya fara kaurin nan sai ta dan zuba tsamiyan nan kadan. In ta ga dama tana so ta yi irin kalan na masu kudin nan sai ta sa mishi madara, gwangwanin madara. In ta sa mishi gwangwanin madara lokacin yayi kauri din nan sai ta ci gaba da in ta juya ta dan bar shi ya sulala kadan a wuta sai ta sauke ta juya.
To ma sauraron mu duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin namu da fatan kun ilmantu, sannan kuma da fatan kun ji dadin kasancewa da mu. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Ruqayyah Bashir ke cewa ku huta lafiya.